Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub Bakeri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 8 ga watan Agusta shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To baba gwamnatin Amurka na jaddada kusatowar yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza a daidai lokacin da ake fargabar cewa fadadadden yaki na iya barkewa kwanan nan a gabas ta tsakiya. Mukaddashin gwamnatin yankin Kurs da ke kasar Rasha ya kafa dokar ta baci jiya Laraba saboda wata gwabzawar da ake yi da sojojin Ukraine da suka ketaro. Sannan masu shirya nishadin raye-raye da kade-kaden Taylor Swift a Vienna a wannan satin sun dakatar jiya Laraba bayan wata barazanar kai haye.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa har yanzu dokar hana fita da gwamnatin jihar Plateau ta sanya sakamakon tashin hankali a lokacin zanga-zangan kuncin rayuwa tana nan tana aiki.
Cikin sauran mulkunan an yi hakuri da mu, amma yanzu mazajen mu kullun a kusace suke. Yanzu haka ga yata na a baya na bayyana na fito saboda babu kudin pampers. Ke bacin rai ne da kunci da yunwa yasa ni na fito na zo nan.
A cikin shirin za ku kuma ji tattaunawa da muka yi da Pius Ali dan majalisa a birnin Portland na jihar Maine ta nan Amurka game da mai dafawa Kamala Harris baya a zaben shugaban kasar Amurka.
Duk Democrats sun yi murna sun yi farin ciki da zaben da ta yi da wanda ta zaba. Republicans kuma da yake sun san kamar shi dai iya karfafa mata wanganta da musu dare ba za su suka tai.
Kamar kowace safiyar Alhamis yau ma muna tafi da shirin domin iyali na Alheri Grace Abdu wanda a yau shirin zai ci gaba da duba batun dokar kare kananan yara a Najeriya. To amma bari mu fara da shirin labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Gwamnatin Amurka karkashin shugaba Joe Biden na jaddada kusatowar yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza a daidai lokacin da ake fargabar cewa harin da ake kyautata zaton Iran da kawayenta za su kai kan Isra'ila zai jefa gabar ta tsakiya cikin wani babban yaki. Jami'an gwamnatin Amurka sun yi ta nana ta sakon shugaba Joe Biden jiya Talata da shugabannin wakilan masu tattaunawar shiga tsakani a Qatar cewa tunda tattaunawar ta zo mataki na ƙarshe ya kamata a kammala ba tare da bata lokaci ba. La shakka muna ganin mun iso mataki na ƙarshe na jadawalin yarjejeniyar a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ga manema labarai jiya Laraba. Mukaddashin gwamnatin yankin Kurs da ke kasar Rasha ya kafa dokar ta baci jiya Laraba a wuraren da ke iyaka da kasar Ukraine inda Rasha ta ce tana fafatawa da wasu sojojin Ukraine da suka kutsa cikin kasar ta Rasha. Dokar ta bacin da Alexei Semenov ya ishelar kafawa na zuwa ne kwana guda bayan abinda ya kira shigowar sojojin Ukraine cikin yankin da ke cikin kasar Rasha. Nan take dai ba a san ko wani irin mataki hukumomi za su dauka biyo bayan ayyan dokar ta bacin ba. To amma an ce an kwashi dubban mutane daga yankin. Wani mai shafin yada labaran yaki a internet ya bada rahoton cewa yaki ya kai har garin Sadza kusa da inda bututun da Rasha wato Rasha ke tura mai zuwa Turai wanda ke ratsawa cikin Ukraine yake. Ukraine dai bata ce komai ba. Masu shirya nishadin raye-raye da kade-kaden Taylor Swift a Vienna a wannan satin sun dakatar jiya Laraba bayan da hukumomi suka bada sanarwar kamen wasu masu wato nasaba da wani shiri na kaddamar da hari kan wani a wato sha'ani wato shigin raye-raye da kade-kaden a wata unguwa a Vienna. da dai an shirya cewa Swift za ta yi wasa a babban dandalin wasan Athlete Hapel wanda ke biyana babban birnin kasar Australia a yau dinnan Alhamis da gobe a Juma'a da kuma Jibu Asabar a matsayin wani bangare na ziyarce-ziyarcenta mai lakabin Aristo kamfanin Batruba Music wanda ya shirya wannan nishadin ya bayyana a shafin sa na Instagram jiya Laraba cewa ba mu da zabi illa kawai mu soke wannan harkoki uku na nishadi dan kare lafiyar kowa kamfanin ya ruwaito wasu jami'an gwamnati na tabbatar da cewa an shirya kai wani hari a dandalin wasan tun da farko jiya Laraba din hukumomi sun ce sun kama wasu masu tsatsauran ra'ayi su biyu waɗanda wato da alamar ɗaya daga cikin su na shirin kai wani hari kan wata harkar nishadi a Biyana mai kama da kade-kade da raye-rayen da ake shirin yi
an jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan a jihar Filato har yanzu dokar hana fita da gwamnati ta sanya sakamakon tashin hankali a lokacin zanga-zangar kuncin rayuwa na nan na aiki zanga-zangar da ta yi sanadin asarar rai da kuma asarar dukiyoyi Ilyasu Kasim ya aiko mana da wannan rahoto game da yadda zanga-zangar ta kasance
bring back our subsidies bring back borders
matasa kenan kan titin Ahmadu Bello way Jos arewa ta tsakiyar Nigeria suke zanga-zangar nuna bacin rai da halin kunci ɗan Nigeria suka fada da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayin shelar cire tallafin man fetur jim kadan bayan rantsar da shi a matsayin shugaban kasa a watan Mayun bara daga bisani kuma ya ƙara cire tallafi ga wasu ababen more rayuwa kamar lantarki da ilimi in Najeriya ke ta kururuwar bakar wahala da hakan ya jefa su
jan musulmi da kirista ne duka muka fito don mu nuna koken mu saboda shugaban kasa ya ji ya dawo da wannan 12 subsidy da ya cire saboda mun gane cewa subsidy nan na taimaka mana musamman subsidy na karatu subsidy na wutar lantarki subsidy na mai
likin sauran mulkunan an yi hakuri da mu amma yanzu mazajen mu kullun a fusace suke yanzu haka ga yata na a baya na bayyana na fito saboda babu kudin pampers
ya bacin rai ne da kunci da yunwa yasa ni na fito na zo nan ba dan komai ba saboda muna da marayu ni kaina ƴaƴa na marayu ne abinda zamu ci ya gagare mu bana sana'a saboda bani da hali yanda ba dan yin sana'a ko a mulkin da ya wuce kafin wannan 500 muna dan ci mai da yaji da shi shinkafa da wake to yanzu ina ya ku karfin muna roko ya saka mana tsaro wannan tallafin kuma da ya cire muna roko kawai ya da mana ne saboda duk abin da ya da aka ce an raba ba ma gani tallafin ne kawai zai sa mu sa kudin mu mu siya ya biye mana
ranar Lahadin da ta gabata ne dai shugaban Najeriya ya ƙara yi wa 'yan Najeriya jawabi musamman masu yin zanga-zangar inda ya jaddada musu dalilin da ya sa ya cire tallafi na man fetur da wasu kayan more rayuwa duk da haka waɗannan matasa ba su gamsu ba
gaban kasa ya kai mu level din da ba za mu iya sauraron su ba saboda an tura su sun je sun same shi bayan sun same shi ya musu magana maganar da yake cewa fito wanda da aka tambaye su me yake faru suka ce me ya kudi shugaban kasa ya san halin da muke ciki ba su fito mana da wani outcome mai kyau ba ya nuna cewa shi kudin sa ne ya bashi mulki ba mu muka zabe shi ba mu kuma za mu nuna mai cewa mu muka zabe shi kuma dole ya canja abin da muke so shi zai mana
talaka fa ta hanyar wannan tallafin kada yake amfana a gwamnati duk wani abin da ake bayarwa a gwamnati talaka baya amfana da shi to in aka ce an janye tallafi ya ake so talaka yayi
lokacin da ina tashiwa Nigeria ta yi adalci amma yanzu ba mu yi ma yaya mu adalci ba wani rashin adalci da muka yi musu sun yi hakuri da mu to yanzu sun gane ayi walkiya sun gane cewa ba mu da niyya mu yi musu adalci ba
wasu da dama a 'yan Najeriya suna ganin babu wata maslaha da za ta samu ta hanyar yin zanga-zanga musamman ganin yadda wasu suka fake da zanga-zangar domin yada manufa da aiwatar da ta'addanci
wanda zai hada zanga-zanga ai na believe yana so dan yayi lumana ni kuma dan ya nuna kukansa kuma gwamnati har sun kirawo yan zanga-zangan cewa su zo su zauna da su su fada musu me bukatun su su yi magana da su so if the government should give room for that dialogue I was suspecting maybe yan zanga-zangan duba da sun san ga muna is a fragile country muke ciki security din is low whereby ba a iya compromising kamar yanzu abin da ya fara a Borno abin da ya fara a Kaduna Jos da muke dan zanga-zangan lumana ga yadda ta abin nan so they would have sit down for dialogue and see maybe in gwamnatin ta failing to reach to their demand maybe they can come back to this
zanga-zanga bai dace ba yanzu zanga-zanga ya dace rashin dacewar sa dai shine wannan bata garin suke masa bata abin amma in na aka fito ana zanga-zanga ne kamar all air force wannan zanga-zanga ne mai kyau wannan idan shekara zai ana yi ma ba zai damu gwamnati ba hankalin ta ya daga ta turo jami'an tsaro kai
yanzu aka dai gwamnatin jihar Plateau ta kafa dokar ta baci har sai baba ya gani a birnin na Jos sabili da fashe-fashe sace-sace da lalata kayan al'umma da wasu bata gari suka fara yi da sunan wannan zanga-zanga daga Jos Nigeria Iliyasu Kasimu Taskar VOA
a gaida Iliyasu Kasimu da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Instagram da ma wato sauran dandalin yanar gizo yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya
to baba ganin cewa yanzu yan takarar shugaban kasar Amurka duka biyu karkashin jam'iyyun Democrat da Republican kowanne ya zabi wanda yake so ya masa mataimakin shugaban kasa abin tambaya shine ko shin waɗanda aka zaben za su ƙara ma jam'iyyun su yiwuwar yin nasara a zaben da za a yi a watan Nuwamba mataimakiyar shugaban Amurka kuma yar takarar jam'iyyar Democrat Kamala Harris wadda ke nuna alamar gamsuwa sosai da wanda ta zaba gwamnatin jihar Minnesota Tim Walz yayin gabatar da shi ranar Talata a Pennsylvania tace
In his state he has been a model chief executive and
Kamala Harris tace a jiharsa ya kasance gwamna mai abun koyi kuma wanda ke da gogewar da wato in ga muku Tim zai kasance a shirye tun ranar farko ma shi ma dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya yabi gogewar wanda ya zaba ya masa mataimaki wato Senator Ohio JD Vance
to and I think this is well documented historically the vice president in terms of the election does not have any impact I mean virtually no impact
Trump wanda daga bisani ya wato sassauta tasirin dan wato mataimaki ya ce ina ganin abu ne da yake tabbace bisa tarihi cewa mataimakin shugaban kasa game da abinda ya shafi zabe bai da wani tasiri ina nufin kusan dai bai da wani tasiri komai ya ta'allaka ne kan dan takarar shugaban kasa kwararru a wato kan yi bayani cewa da yake shi mataimakin shugaban kasa yakan yi komai ne da sunan shugaban kasar Amurka akan yi kuskure wajen fashintar rawar da yake takawa kwararren mai nazari kan harkokin mataimakan shugaban kasa Joel Goldstein ya ce
the role is really to act as a subordinate to help
Joel ya ce a gaskiya aikin su shine zama mataimaka su taimaka wajen yadawa da kuma bin manufofin shugaban kasa da kuma fadada irin ayyukan da shugaban kasa zai iya yi a matsayinsa na shugaban kasar Amurka da kuma shugaba a duniya
a gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to madalla yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu yayin da masana harkokin siyasa da masu sharhi ke ci gaba da yin tsokaci game da dan takarar mataimakin shugaban kasa Tim Walz wanda zai dafa wa Kamala Harris baya a zaben shugaban kasar Amurka to ko ya farin jini na sa yake tsakanin yan jam'iyyar sa ta Democrat tambaya kenan da dai wa Pius Ali dan Democrat kuma dan majalisar birnin Portland ta jihar Maine wanda ya fara bayani da dan takaitaccen tarihin Walz
Wolf da ta zaba ya zama mata mahaifinta. Kaga in ka duba history shi ya sabu ya taba zama aikin soja, ya gwada ma yaran makarantar high school, ya serve daga Congress sannan ya zama governor. Kuma tun da yake state da yake shi ne governor, state ne da ya zama na ba state in Democrats kwarai haka ba ne. Amma a bangaren wannan state da yake na Republicans ne kowane wuri ya ci zaɓe. To ana cewa wai abinda zai kawo mata ne, akwai bangaren mutanen Amurka da ita ba ta iya ta kawo su a cikin kola Democrats ne, watakila ba za ta iya bari su ba za su support ta ba ita ba. Amma saboda shi ya zama Bature kuma da abubuwan da ya yi kaga ya yi ya zama gwamna, ya bari an ce duk yaran garinsa da su samu abinci free, talakawa ko kana da ko ka iya ka sai abinci na school ko baka iyawa,
wato ana ba da abinci kyauta a makarantu
domin nan in yara za su makaranta fa, ko da yake makaranta ba a biyan kuɗin makaranta, amma abincin makarantar ana sayarwa ba wani kuɗi ba ne, wani dollar ko cent 50. Amma wannan ma akwai waɗansu talaka wanda wannan ya fi ƙarfin su ba su iya su biya, ya ba ana bayarwa kyauta. Akwai abubuwa da yawa da ya yi daga Minnesota nan ɗin da ya zama da dai sa Democrats da ko da ma ba su da niyyar fitowa su jefa Korea, dai sa su yi haba-haba da su bin nan su fito su jefa Korea da kuma mutanen da ke tsakiya. Ai kaga da mutanen ko Democrats da yawa sun ce su ba ruwansu da batun shekarar nan ba za su fito su jefa Korea ba. Amma su biyun nan kamar dai ita da ta fara haka ce da shugaban kasa Biden ya ce ba zai sauka, ita da ci gaba da takara. Kaga na ɗaya kuɗin wanda sun ɗauke kuɗinsu kowa ya fito ya ce to na mu taimake ku.
To yanzu a jihar ku, ya mutanen jihar ku suke kallon wannan sabon mutum da aka kawo zai dafa ma Kamala Harris baya?
Duk Democrats sun yi murna, sun yi farin ciki da zaɓen da ta yi da wanda ta zaɓa. Republicans kuma da yake sun san kamar shi dai iya ya ƙarfafa mata wanganta bai musu dadi ba, zagi shi suka ta yi, sai sa yadda abin yake nan.
Pius Ali kenan, dan majalisa a birnin Portland ta jihar Maine. Wannan shirin na zuwa ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na duka, Allah ni kai ne na roka baro ki ka sauka mai ba
a akwai sakaci daga abin da ya shafi shugabanni masu yi da kuma jagorori hadda ma stakeholders din na shari'a.
Kuma matsalar da aka samu canjawa muka da kai yadda muke, tunda in za ka ga misali yayyenmu da kamar iyayenmu ba su yi wannan matsalolin da muke ciki ba.
Tun da aka sa hannu a wannan dokar, to sai a yi wani garanti na musamman na jama'a su san cewa dokar nan fa da aka sa hannu a kanta doka ce mai kyau.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Lady Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali ya fara nazarin tasiri ko akasin haka na dokar kare hakkokin kananan yara bayan sama da shekaru 20 da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa ta, batun da ya dauki hankalin babban taron kungiyar lauyoyi mata na kasa da jihar Kano ta karbi bakunci domin ci gaba da haska fitila kan wannan batun. Yau ma muna tare da masu ruwa da tsaki da suka hada da Barista Bilkisu Ibrahim Suleiman, shugabar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano, da takwaran aikinta Barista Ibrahim Shedi, tsohon ma'ajin kungiyar lauyoyi na kasa reshen jihar Kano da kuma magidanci da ke wakiltar iyaye a wannan zaman. Barista Ibrahim yana bayani kan abin da ya hana rungumar dokar lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu dora kenan yau a tattaunawa da wakilinmu a birnin Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, ya jagoranta.
Ba rashin fahimtar dokar ce ta sa'a, akwai sakaci. siyasi daga abin da ya shafi shugabanni masu yallo da kuma su jagorori da kuma ma zai iya tsakowa har da masu stakeholders din na shari'a
sauran masu raya da ke yi
to mana aminu
a wannan teburi yanzu kai ne kake wakiltar iyaye kuma iyayen nan suke haifar yaran nan a ta kuma hangar me ya sababa duk da waɗannan abubuwan da ake faɗa dokan nan tana kunshe da su me ya sababa har yanzu kwalliya ba ta kai ga biyan kuɗin sabulu ba ku ne iyaye muku karɓe ta ba ko ya akai
to na farko dai duk abin da ake tattaunawa din nan a matsayin mu na musulmi Hausawa addininmu da zamantakewa mu duk ya kawo wannan abubuwa kuma matsalar da aka samu canjawa muka da kai yanda nake tunda in zaka ga misali irin yayyen mu da kamar iyayen mu ba su yi wannan matsalolin da muke ciki ba yanzu a addinance idan aka zo neman aure shari'a ta yarda a je a bincika tukun ba shi wanda yake neman auren a bincike shi iyaye yake da ta ciyarwa da shayarwa da tufatarwa wannan iya daga cikin ainihin siga to kaga duk wanda ya kamata za a ba wa aure kamata zama a je a bincike shi tukun me ya sana'arsa ba a wannan
Child Right Act da muke magana ita menene kake ganin ya sababa watakila ko amhangar ku ta iyaye takin tasiri hasali ma kafin ma hukuma ma ta amince da ta ko bayan an amince ta a Najeriya akai ta fice ku shi akan ta tare da alfanin da yake cikin ta kamar yadda barista din suke mana bayani
kasan mu muna da wata dabi'a mutum ne bai san abu ba sai kawai wani sai ya yi igaya masa kuma bai je ya bincike wannan abu ba shi kuma yazo ya yanke hukunci akan abin da bai sani ba dan kamar da wannan tsari mutum bai san abu ba sai ya fito ya yanke hukunci akai to wannan abin yayi tasiri yanzu misali ko shi kansa wannan
to yanzu misali kenan kana cewa abinda watakila barista Ibrahim ce ya faɗa cewa watakila ba a wayar da kanku ba ku iyaye ku kanku ba ku fahimci alfanin ita wannan wato doka ba kenan
a kasan su muna da wata ɗabi'a a society din a al'umma mutum zai zo misali ya bata lokacinsa ya yi karatu ya yi bincike wani kaga ma ya zama tsoho lokacin kufansa bai ba takarda ta cinye wa mutum ido yana fama da glasses to amma wani lemon yana lungu kawai yana musu bol ko yana kai domin mai shayi sanda zaka fito kana ka tsagga ka zaga ka zaga ka zaga ka zaga ko a media ko a abu na podcast sai mutum ido ya kai ta bayan bisani ba wannan shi ne ba mu magana tukun da gaskiya ba a fahimta ba yanzu sai kaga yaro dan karami lokacin da kamata a ce yana makaranta ba sai ga ruwan zuwa mata da yin sanyi ka ga wannan shi kansa yaron an dakuse shi da kannan yaro ina ta karuniya da wasu mutane kan dare wa zai
barista bilki su kamar bayanai sun fara fitowa cewa mutanen ba su waye ba su iyaye baka ganin kamar kuna cikin masu ba da tsaki na ganin cewa an fahimci doka wajen yin aiki da ita misali kamar kuma watakila ba ku taka rawar ku ba sosai yadda kwalliya za ta biya kuɗin sabulu
gaskiya muna da buƙatar mu ƙara ƙarƙani akan wannan to mu abinda ma ya sa ma muka maida team din program din akan cewa child protection access to justice din ai saboda ni amfani da wannan damar mu daɗa creating awareness a kuma jama'a ta san cewa amma ba wasu ma ba samarar ko ɗan jarida ya mana reporting wai muna kokarin waya sa hannu akan doka na ce subhanallah Najeriya zan shekarar ta guda ma da zama doka ba
a Kano
a Kano
shekarar ta kuma 20 a Najeriya
shekarar ta kuma 20 a Najeriya to kaga akwai ga wanda ana buƙatar lalle
to amma muke ganin kamar fargajaji kuke yi domin artist sai bayan shekaru 20 za ku gano cewa mutane ba su fahimci ma dokan nan ba
a tantance fa an san cewa mutane ba su gane ba amma dan matakan da ya dace na wayar da kansu ita kanta gwamnati ta take da resources mu taimakawa muke ga gane kuma mu kana ba mu da wani jari da muka zuba ko kuma wasu ma'aikata da muke da su na musamman da za su yi wannan aiki karfin hali ne da jurewa da jajircewa muke wannan kokari to amma ya kamata a ce gwamnati ma ta sa hankalinta akan tunda aka sa hannu a wannan dokar to sai ai wani dinga garanti na musamman na jama'a su san cewa dokar nan fa da aka sa hannu akan ta doka ce mai kyau baiti kaza zuwa kaza yana magana akan kaza saboda ai dokar ba an sa hannu bane kawai dan tana littafi a jita littafi an sa ta ne dan aiwatar da ita to wayanda za su aiwatar da ita da jama'ar da an aiwatar za su yi amfani su ya kamata ai mai da shi kaman ma darasi a makarantu ne a wajen majalisu ne a duka da social media ya zama ta yawaita ta zama kamar yadda aka saba da fiyowata saboda so muke yi a santa a yi amfani da ita kuma a san ya za a yi amfani da ita
barista Ibrahim bakin dokan nan yanzu ta shekara 20 duk da ka dan fara fito mana da wasu provisions nata ma'ana wasu abu tanade-tanade dan ta haka baka ganin cewa rashin karbuwar tan nan bai da nasaba da bayan rashin fahimta ta kamar yadda ake magana din nan ba amma gane ne ne cikin ta din ba wasu suna ganin kamar hukumomi ba su damu da fitowa mutane su fahimci menene a cikin dokan nan ba kuma su zagi dan sai aiwatar da ita kamar yadda watakila abinda barista Bilkis ke neman faɗa kenan ma'ana jajircewar watakila tana da rauni
ka san idan muka dauki akwai policy akwai doka policy na gwamnati shine ake da doka
manufofin gwamnati
shine ake yaya lashi radio TV men ita doka abinda take bukata kawai implementation
aiwatarwa
zartar da ita kana zartar da doka ai wani yayi ba daidai ba ya ci yaro yana watan gari ya ki kula da shi an kai shi hoto tunda daga mai da doka take gwamnati sai da kanta za ta kai hoto yanzu kamar na je kawai da tsakiyar kanta shi kamar ne fakin din mota ta an tafiya sa ai ba mutanen gari ne ya saka ba dan sanda ne zai kama ni sai aka ga yaro yana an samu abuse na wannan lokacin ma'ana an samu kakkarya ta dan sai yana kan abun nan ba makaranta ba
kan yaran da suke jamsa
yau kuma yaran da suke ci tunan nan in aka samu yaran iyayen za su zo ba su sai aka mutum kotu sai a reporting wannan za a faɗa ba a ce an gano an kawo an gana kaza an gana kaza
dama ai magana da muke bangaren wayar da kai din misali shine yadda watakila yana da nasaba da cece-kucen da aka rinke cewa ta ci karo da addini ta ci karo da al'adunmu da sauransu da sauransu misali dama watakila a wannan gabar ne ake bukatar wayarwa
dokar da gwamnati ta kawo ta aka gamsu doka ce mai kyau bayan an san da ita yanzu da yawa akwai dokokin da sai ka je police station sannan IPO zai rubuta a sama cewa ana cajin ka da kaza an da section kaza ba ka taba sanin section din ba amma kuma ta zama doka gobe kuma wannan abin ba za ka kuma yin sa me ya jawo haka aiwatarwa gudanar da dokar amma kwata-kwata ba aiwatarwa ne kusan kullum ina kotu ban taba ganin inda aka je da wannan dokar dan aiwatar da shi ita ba duk da cewa a Kano shekara ta da to amma muna da sabbin record da sauran su
to yau ma lokacin yayi halin nasa sabili da haka za mu dasa aya a nan sai mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya inda za mu ji matsayar taron kungiyar lauyoyi mata akan wannan batu kafin nan a madadin bakin namu barista Bilkisu Ibrahim Suleiman da barista Ibrahim Shedi da kuma magidanci Malam Aminu Muhammad Adam sai kuma jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kori da Dadi Balawe daidai ta sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya
to majalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice to a takaicin gwamnatin Amurka karkashin shugaba Joe Biden na jaddada kusatowar yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza a daidai lokacin da ake fargabar cewa harin da ake kyautata zaton Iran da kawayenta za su kai kan Isra'ila zai jefa gabas ta tsakiya cikin wani babban yaki a bangaren wasanni Olympic wa Quincy Hall ya kasance ba amurke na baya-bayan nan da ya burge a fagen guje-guje na gasar ta Olympic ta wajen zabura da yayi da daren jiya Laraba a gasar ta Olympic
har ya zarce mutane uku ya samu kyautar zinari.
To ma sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima za ku ji maimaicin wannan shirin. Kafin mu yi sallama da ku bari mu mika sakon fatan alkhairi ga Alhaji Ali Maradona a kasar Canada bisa zagayowar ranar haihuwarsa. To Allah ya kara wa rayuwa albarka. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya shirya ba da umarni da injiniyan mu ta wannan safiyar wato Nashwan Baba ya koma kirin ne daga nan birnin Washington DC. Nake muku fatan alkhairi. Wassalam.